بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أقول يا الله ملكي لي يسري حدورم وأن يمتي نلي تنين سيدة قوة شعبان أشكالة دبوت إيدة دلي حدود تلاتين دكتارة نهجرة منزل الله صلى الله عليه وسلم wanda kuma shine 23 ga watan hudu a shekara ta 2018 alisafin miladiya. Za mu tashi yau a darasinmu na 63 a karatun da muke a littafin Fadlul Islam na Malam Muhammad bin Abdul Wahhab tare da sharhinsa da jikansa yayi, wato Malam Salih Ali Sheikh. Za mu tashi a sharhin da Malam Salih yake mana kan hadithi na ƙarshe a wannan babi, wato babi na biyu, babu wujubi dukuli fil Islam, wanda ya kawo mana ayoyi tare da hadithai. Hadithi na ƙarshe na mutum uku wanda su ne Allah maɗauki ya fi ƙi a cikin mutane, da mai ilhadi a harami, da kuma mai neman sunnar jahiliya ya bita bayan koya musulunta, da kuma mai neman jinin mutum musulmi ba tare da haƙƙi ba don ya zubda jininsa. To za mu tashi inda yace qala wa muttalibu dami imri'in muslimin a shafi na 85, haka ne? Tayi, bismillah. هذا الحديث وهو أن من الناس wannan ɓangare na wannan hadisi na ƙarshe, wanda bayan shi sai kawo mana maganar Malam Ibn Taymiyyah. Wannan ɓangare yana magana akan mutum na uku a cikin mutane guda uku wanda su ne Allah maɗauki ya fi ƙi: na farko mai ilhadi a harami, na biyu kuma mai neman ya bi sunnar jahiliya bayan musulunci. To na ukun shi ne wannan wa muttalibu damin ri'in muslimin, da kuma mai ƙoƙarin neman jinin musulmi, mutum musulmi, bi ghairi haqqin ba tare da haƙƙi ba, li yuriqa dama don ya zubda jininsa, don ya kwararar da jininsa. Yace hadhihi aljumla, wannan jumla din, wa muttalibu damin ri'in muslimin bi ghairi haqqin li yuriqa dama, ita wannan jumla, wannan sentence din, min ajliha, domin ita ne awrada al-bukhari rahimahullahu ta'ala hadha al-haditha fi kitab al-diyat. Domin galibi mun ga al-imam al-bukhari, kamar da dai muka sani, wajen sanya babi sunan da yake sa, wanda ake ce matarjama, yana lura da mai hadisi ya kunsa, sai ce saboda a cikin wannan hadisin akwai matsalar da take da alaka da kaza, to sai ya sanya shi a babin da wannan abu yake alaka. Wannan shine sababin maimaitawar da yake wasu hadisan. Yanzu kun ga wannan hadisin ya kunshi abubuwa uku: maganar cewa Allah yana kin wasu mutane uku, ko su ne waɗanda ya fi ki,
kuma kowanne zancen da yake da shi daban na farko shine mai ilhadi a harami to idan ka zo babun haji cikin abin da ya shafi matsalolin girmama dakin Ka'aba da harami sai a kawo wannan hadisin dan a nuna mutum kada ya je ilhadi wato kada ya yi zunubi ya laifi a cikin ariyar harami sai ka sake zuwa wurin wajibcin aiki da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kaga ya dace wannan hadisin shi ma a sa saboda an yi magana akan cewa wanda duk yake bin wata hanya ba ta musulunci ba bayan ku musulunci ya zo yana bin hanyar jahiliya to kaga ai ya bar tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma sai a faɗi wannan hadisin agun saboda dacewarsa to haka nan kuma ya dace in aka go wurin babu diya ce babu diya idan mutum ya kashe wannan ya za a yi me sababi ne saboda shi ake kashe wani wanda ya kashe wani ba tare da haƙƙi ba ya za a yi me hukuncin sa to shi ma kun ga hadisin ya dace da shi to wannan shine dalilin da yasa za ku ga hadisi daya yana zuwa a babi fiye da daya a sahih bukhari to shi yasa nan mallan ke faɗa dalilin da yasa al-imamu al-bukhari ya ambaci wannan hadisi a kitabu diyati haka yake cewa kitabu diyati ba diyati ba ya'un din ba shadda mukhaffafa ce diyat eh haka yake a larabci addiyatu mu ne a Hausa muke cewa diya eh amma a larabcin babu shadda eh diya ce kawai to wa huwa shine anna minan nasi cewa daga cikin mutane man yas'a akwai wanda yake dawainiya yake kokari yake fama yake neman fi talabi dami mri'in bi ghairi haqqi wajen neman jinin mutum ba tare da haƙƙi ba yana ta kokarin ya ga an kashe wani yana da yaqini cewa ba shine da laifi ba amma zai kokari ya dora masa laifin ya kuma yi ta sa'ayi in yana da damar da zai je ya biya ma don ayi wani abu wani zai iya zuwa don ayi haka din ba don komai ba don ya jefa shi a cikin matsala to shine abin da ke nufi anan kun ga nan ya cancanci wannan sifa din sifar muttalib inda ce muttalib siga ce ta mubalaga kisa malamai ma suke cewa in kun lura da wannan hadisin gaba daya mulhidun fil haram da kuma mubtaghin fil islam sunnatal jahiliyyati da kuma muttalibun muttalibu dami mri'in muslimin bighairi haqqin li yuhriqa dama in kun lura duk waɗannan laifukan guda uku nan ana magana ne akan wanda yake sa'ayi yake ƙoƙarin yin su ba ma wanda ya yi su ɗin ba in kun lura da na farko mulhidun fil haram me ye maganarsa in kun lura asali ayar da ta zo ma a ƙur'ani dangane da ilhadi a harami ta yi hukunci ne akan laifin iradar laifin ba shi kansa ma laifin ba ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وان دي نفي كوي ناجم بكم انت من تتونا وانا اي متين ينفن كوي زي لي في أهرمي شي كانسا زنبيني كوبي اي كتابة نبيو سي اكي ذنشان ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية دميني ما كونغشي ما بيبا ميقو كلم يكو حالتا ko neman yin ko da bai yi ba cewa ai babu laifi in an yi watsi da hanyar musulunci a bi wata hanyar ta jahiliya duk wanda ya halatta wannan ko yake kokarin yi to shine yana cikin waɗanda Allah ya fi ki a cikin al'umma wanda baya san abi hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama so yake a tsaya ai ta bin jahiliya wanda Allah madaukaki bai aiko annabawa bai aiko manzansa na ƙarshe kuma sallallahu alaihi wasallama domin kiran mutane a bita ba na ukun nan kuma shine da muke kai shi ma kun ga hukuncin akan muttalib din ne ba wanda ya zubda jinin ba akwai zubda jinin daban da mai neman ya sa a zubda jini to wannan shine wanda Allah madauki ya fiki to ballantana wanda ya zubda jini kun fahimci abin kowanne a cikin waɗannan laifukan guda uku babba ne kuma akwai wa'idi a kansa wanda yake nuna mana cewa mutum ya ganganta neman yayi laifi shi kansa wani abu ne mummuna wanda ba a san sa a addini Allah ya tsare mu don haka zaka samu yanzu abubuwa da dama a rayuwar mutane wani da gangan za a kokari ai implicating ɗinsa a cikin wani case wanda yake zai sa ma kila iya kashe shi da gangan wani akwai gaba tsakaninsu wani yana yin wani ra'ayin da shi ɗayan baya bi kawai saboda wannan sai je hada shi da inda za a je a tuhume shi da wani laifin da zai iya sabbabawa ma a kashe shi ana wannan ko ba ai to wannan mai irin wannan aikin ko ya aikata ko a cikin neman yin hakan yake to ya cancanci al-maqtu min Allah tabaraka wa ta'ala tsananin kiyayya daga Allah Allah baya son sa saboda girman zubda jinin mutum musulmi yadda yake a wurin ubangiji kamar da malam zai ambata mana nan sai ce wa yutalibu ayyawa sai ce ya alamu annahu laysa lahu haqqun fi damihi shi ya sani cewa ba shi da haƙƙi a jinin wannan mutumin bai kashe masa kowa ba ballantana a ce yana neman sa ne dan ayi kisasi lakin yas'a amma yana kokari ne wa yutalibu kuma yana neman hatta yuqtala har sai an kashe wannan mutum ba tare da haƙƙi ba wa huwa ya'lamu alhali yana sane annahu cewa wannan mutumin laysa huwa aljani ba shine mai laifin ba aljani ana nufin criminal wanda ya aikata laifi ya aikata laifin jinaya ya kashe wani ko ya zubda jininsa ta hanyar a ji masa ciwo da makamantansa wa hadha fihi qatlun li nafsin zakiyatin bighairi nafsin wannan kuwa irin wannan aikin ai a cikinsa akwai kisan rai mai tsarki ba tare da shi wannan ran ya kashe wani rai ba wa fihi har yanzu akwai sa'yun fil fasadi fil ardi akwai kokari da shi wannan mutumin yake yi don barna a bayan ƙasa daga cikin manya-manyan ayyukan barna a bayan ƙasa shi ne mutum ya zubda jinin wani ya kashe shi kawai saboda wani dalili nasa ya sa a lankaya masa laifi saboda ba sa shiri saboda wani dalili wa qatli muslimin bi ghairi haqqin da kuma kisan musulmi ba tare da haƙƙi ba wal muslimu shi ko musulmi damuhu jininsa a'zamu hurmatan inda Allah jalla wa ala a wurin Allah subhanahu wa ta'ala jinin musulmi ya fi alfarma ya fi daraja hatta min alka'bati har ya ma fi ka'aba daraja a gun Allah jinin musulmi a zubda shi da a zubda jinin mutum musulmi ma'ana gwanda wani abu ya samu ka'aba ka'aba gini ne ba rai bane za a iya gyara shi muddin akwai musulmi a bayan ƙasa in wani abu ya samu ka'aba me za a je ai sai a sake gyarawa amma musulmi in ya bar duniya akwai wani da zai dawo da shi babu to ta wannan bangaren ne to shine har nan yana ishara ne zuwa ga hadisin Abdullah ibn Umar wanda Ibn Majah ya ruwaito a cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya gaban dakin Ka'aba yake ce wa dakin Ka'aba ya kai wannan daki mai alfarma lalle darajarki ta daukaka kanshinki ya daukaka ma'ana Allah maduki ya sanya miki wani kanshi da wani ta daraja amma wallahi yace na rantse da wanda numfashi nake hannunsa ran mumini ya fi ki daraja a gun Allah saboda mumini malami suna cewa Ka'aba abu ɗaya aka haramta dangane da ita shine ainihin ginin shi kuma musulmi abu uku ne haramun dangane da shi damuhu wa maluhu wa irduhu duk waɗannan haramun ne don haka in kun lura da waɗannan abubuwan adadin abubuwan da aka baiwa alfarma a jikin ɗan adam musulmi sun fi adadin abubuwan da aka baiwa alfarma a jikin Ka'aba wannan wani lokacin ba dan manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba sai wani ya ce ya za a fifita ɗan adam a kan Ka'aba ko ba haka ba ne to amma nan ɗan adam ɗin ai dama Allah ya gaya mana walaƙad karramna bani adama lalle ɗan adam mun karrama shi mun girmama shi wannan baya nufin Ka'aba ba ta da daraja amma ana nuna maka da ka zama kana da hannu a kan wani ɗan adam musulmi marar laifi ka cusa masa laifi don a kashe shi a zubda jininsa ko kai ka ɗauki makami ka kashe ɗan uwanka ka raba shi da duniya to gwanda a ce wani abu ne ya samu Ka'aba domin Ka'aba ba za ta rasa gatan musulmi da zai sa a gyara ta ba jinin musulmi ko da ya zuba ya tafi kenan ba zai dawo ba sai kiyama kuma ai hukunci ta wannan bangare ne to wannan hadisin malam albani a cikin sunan ibnu majah da'ifin sai ya sa shi a ciki a matsayin cewa hadisi ne da'ifi amma da yazo littafin shu'ab al-iman na al-imam al-bayhaqi al-imam al-bayhaqi ya ruwaito hadisin ta hanyar ibnu abi najih ta hanyar mujahid ta hanyar abdullahi dan abbas wannan hadisin da muka ambata cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi irin wannan magana dangane da jinin musulmi dangane da ka'aba to shi kuma wannan isnadin sa isnadi ne ingantacce kamar da malam albani ya ambata har ya sauka a ƙasa a cikin taliqin da yayi yake cewa a cikin sunan ibnu majah da nazo magana na rauna na wannan hadisi saboda ban lokacin ba a buga littafin shu'abul iman na al-bayhaqi ba da an buga shi na ganshi naga isnadin sa to da na ce ya inganta saboda waccan hanya din don haka shine sai yake cewa yana bada umarni a koma a cire wancan hadisi daga da'if na sunan ibnu majah a mai da shi zuwa sahihi da haka dai hadisin bayan ijtihadin malamai musamman da shi malam Nasiruddin Albani ya ce hadisi ne ingantacce wanda kuma yake nuna mana alfarma da darajar ran dan adam da a kashe shi a gwanda wani abu ya samu ka'aba ya ce li'anna damahu yahrumu iraqatuhu illa bihaqqihi domin ko shi jinin musulmi haramun ne a kwararar da shi kuma shi kansa lafazin yana nuna maka babban laifi ne akai domin in aka kashe mutum jinin da ke zuba ba kaɗan ba ne haka ne to sai aka siffanta shi kamar kwararar ruwa daga sama kamar ka ɗauko kwatanniya da ruwa a ciki sai ka kwararar kamar da bahaushe ke cewa kwararwa to kamar haka ne idan aka zubda jinin mutum musulmi shi yasa ma da hausan ma aka fassara shi zubda jini haka zubda jini a kwararar da shi a ƙasa duk da wani in an kashe shi kaɗan kaɗan jinin ke fitowa to amma duk da haka sunansa zub da jini domin amunan aikin a nuna cewa mummunan aiki ne musulmi ya nisanci irin wannan mummunan aiki wasalasu almadhkuratu fi hadithi hurmatu damil muslimi illa min salas wannan yana ishara ne zuwa ga la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda salasi ko yawwa kun san wannan hadisi mun karanta shi a cikin arba'unin nawawiyya jinin mutum musulmi bai halatta ba sai da ɗayan abubuwa uku ko mutumin da ya bar addininsa kafin ne sai as-sayyibu zani mutumin da ya taɓa aure sannan ya zina hukuncinsa a yi masa rajmu har mutuwa wan nafsu bin nafsi da kuma wanda ya kashe wani shi ma a kashe shi sannan sai ce wattariku lidinihi almufariqu liljama'a da kuma wanda ya bar addininsa ya ridda to duk waɗannan da wannan haƙoƙi guda uku ake kashe mutum ma'ana mutumin da ya zina an ilhaqin mai liwaɗi tare da shi da kuma mutumin da ya kashe wani shi ma a kashe shi da kuma wanda ya bar addininsa ya ridda ya ce ba zai musulunci ba bayan da musulmi ne shi shi ma hukuncinsa shi ne a kai shi wurin alƙali a yi masa hukuncin a kashe shi to in ba wannan ba haramun ne a kashe jinin musulmi sai a cikin matsalolin da malamai suka sanya su a babin hiraba hiraba shi ne mutumin da yake yaƙar al'umma ya ɗau makami yana fashi da makami ko kuma yana kashe al'umma haka kawai kuma irin zamani yanzu irin abubuwan da ake na fashi da makami da shiga gidan mutum a kashe shi a kwashe dukiya da sauransu wannan ana kiransa hiraba wasu malamai sukan ilhaqin hatta masu kashe hankalin mutane mana waɗanda suke shigo da ƙwaya a wasu ƙasashe ƙarƙashin wannan aya ta hiraba ake musu kisan da ake musu a babin ta'aziri da kuma cewa hiraba ne in an ce hiraba shine dai mai yaƙar al'umma wanda ya ɗau makami yake yaƙar zaman lafiyar al'umma ko dan tawaye ko dan ƙwace dukiya ko dan makamancin irin waɗannan ayyuka Allah ya tsare to qauluhu faɗinsa da ya ce muttalibu damin ri'in muslimin muttalib din nan ya ce ya'ani annahu yas'a fi talab yana ɗawainiya yana ƙoƙari wajen nema ba a tabbatar masa ba amma nema yake yana ta kokari ya sa a kashe wani wayashuddu fihi kuma yana tsanantawa wajen neman a kashe wani din ko dan saboda zai bashi kunya kamar da muke gani yanzu zamanin yanzu abubuwan sabubban kisa har sun yawaita wani ma baka san sababin ba tun ana ganin girman abun yanzu ran dan adam ya zama wallahi darajarsa ta yi ƙasa matuƙa a gun mutane har an saba a garin mutum an kashe shi a bakin titi kowa tsoro yake ya tsaya sa baki ko tsoron za a kira shi in yaje ya faɗa a ce shi ne kawo labarin ya akai ka sani ya akai kaza da kaza sai aje a dilmiya shi a cikin abin da ba hannunsa wani kuma ƙaiƙashewar zuciyar ta kai matuƙar da ba ruwan wani an kashe wani ma yanzu kowa tsoro yake ya jefa kansa cikin wani yanayin da shi ma zai iya rasa kansa ya rasa mutuncinsa saboda sabubban kisan sun yi yawa ko saboda a samu dukiya ko saboda neman mulki ko saboda wani ya san sirrinka ba ka so a sani domin zai taɓa maka wani matsayi naka cikin sai a ce wane ya san abin da muka tsara da haka aje a gama da shi a ajiye shi a gefe ana yin wannan ko ba a yi duk waɗannan hanyoyi ne da Allah baya barin su Allah baya barin haka kawai a zubda jinin mutum ran kiyama wanda duk ya kashe wani mun sha wannan bayani dai Allah maɗauki zai sa wanda aka kashe din ya zo ya rike wuyan wanda ya kashe shi ya ce sai ya gaya masa me ya yi masa ya kashe shi kuma a ranar nan za a nemi bayani a wurinsa Allah ya tsare mu Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya ƙare shiryar da wannan al'umma tamu kauluhu faɗinsa da ya ce bi ghairi haqqin ba tare da haƙƙi ba li'anna damar mar'il muslim domin kuwa jinin mutum musulmi qad yakunu yus'a fihi bi haqqi zai yiwu ya zama ana sa'ayin ne ana ƙoƙari don a zubda jinin nasa da haƙƙi in ya zama yayi laifi in ya zama mai laifi ne wa zalika ka qawli llahi jalla wa ala kamar faɗin Allah maɗaukaki da yake cewa wa man qutila mazluman faqad ja'alna liwaliyihi sultana duk wanda aka kashe shi bisa zalunci to mun sanya wa waliyansa hannu da iko a hannunsa ma'ana yana da damar ya nemi a kashe wanda ya kashe masa dan uwa duk mutumin da aka kashe masa dan uwansa bisa zalunci to yana da haƙƙi ya je ya nema an ba shi dama ya je gun alƙali ya je kai ƙara gun yan sanda a ɗauki wannan da ya ki sannan a je a kai shi ƙara a yi masa hukunci ya'ani man qutila mazluman fawaliyuhu lahu alhaqqu an yaqtassa min hadha alqatil duk wanda aka kashe shi da zalunci to waliyinsa nan ce waliyi nan ana nufin waliyud dami ana nufin dan uwansa na jini yawa wanda shine yake tsayawa a madadin sa kamar da ake cewa next of kin wanda in wani abu ya samu mutum shi ake nema ko to ne shi ake nufi na'am mai bin jini wanda zai bi jinin mutum idan an zub da shi ya je ya kai ƙara in ma buƙatar lauya ne ya ɗauko ko mai ake buƙata ne to wani shi ake cema wali to wannan waliyin yana da haƙƙi an ya qtassa min hadha alqatil ya nemi a yi ƙisasi daga wannan wanda ya kisa ɗin za a ce ya nemi a yi ana nufin ya kai ƙara ko wannan ita ce hanya mai kyau in fushi ya ɗauke shi ya je ya kashe to wannan kuma sai ƙara rikita abin mai ba da dama gwanda a ce ya ba da dama hukuma ta yi aikinta domin in ba shari'a ce ta yi ba ana ɗaukar irin wannan da can a zamanin da kafin abubuwa su yi ƙarfi gwamnatoci su yi ƙarfi akan yi irin wannan a yadda aka saba a jahiliya idan mutum ya ga wanda ya kashe ɗan uwansa to kawai zara takobi zai sai fille masa kai saboda dama al'umma duk ta san wane shi ya kashe wane ba wani abu ne ɓoyayye ba amma a yanzu da sai ana buƙatar tabbatarwa ana buƙatar shaidu ana buƙatar tabbas cewa wannan wanda ake tuhuma ya yi aikin kuma yanzu hanyoyi sun yawaita na tuhumar mutane da kisa in ya zama mutum an kashe masa wani shi zai ɗau dokar a hannunsa wannan zai kai ga a rasa zaman lafiya domin shi kansa yana zaune wata rana wani sai ya zo ya kashe shi sai a ce ya kashe wani ne ba tare da an gabatar da shaida ba haka kullum a mikawa hukuma haƙinta wajen daukar mataki musamman in ya shafi jini to wannan shine wajibin musulmi a kowane zamani Allah ya tsare mana zaman lafiyar mu sai ce walakin kama qala jalla wa ala kamar da Allah madaukaki yace fala yusrif fil qatl kada yayi barna wajen kisa mana kada ya kashe adadin fiye da wanda aka kashe masa an kashe masa uba misali sai tashi ya dau takobin sa ya je gidan wanda shine ya kashe ko ɗaya daga cikin ƴan gidan ne suka kashe masa uba sai kai sara kawai kakkashe musu adadi masu yawa wannan yayi me yayi israfi fil qatl dan me Allah ya hana shi wannan abu sai ce Allah madauki ce innahu kana mansura shi abin a taimaka masa ne tunda an zalunce shi to abin a taimaka masa ne ko dai ya zama a duniya a taimaka masa wajen a fito masa da shaidu da za su taimaka masa a tabbatar da wanda ya yi kisan dan uwansa a sauƙaƙa masa shari'ar duk wannan taimako ne ko kuma a je ma a zalunce shi ya rasa neman haƙƙin nasa ya kasa bin jinin ya bi bai samu wanda ya kisan ba ya bar duniya shi ma a koma gaban ahkamul hakimin to a can kuma innahu kana mansura a can ma Allah zai taimake shi Allah maɗauki ya taimake mu to sai ce li annal qatl domin ku shi kisa qad yakunu bi haqqi zai iya yiwuwa an yi shi da haƙƙi wa qad yakunu bila haqqi zai iya yiwuwa kuma ba da haƙƙi ba haka ai kokari ya zama da haƙƙin aka yi ba da rashin haƙƙi ba qala sannan malam yace har yanzu a cikin hadisin kai li yuriqa yani li yuriqa damahu lafazin ahraqa da araqa duk ma'anarsu daya bal siba wahi na cewa asalin su kalma ɗaya ce li yuriqa ne akwai hamza sai aka yi istibdalin hamzar da ha'u ma'ana asali da yuriqa ne ya'un madmuma sai hamza sakina sai kuma ra'un da ya'un yuriqa to shine aka yi istibdali aka yi badal sai hamza sai ta koma ha'u wastulzimat kuma sai aka lazimce ta haka wannan shine lafazin da sibawai ya ambata ma'ana da aka yi wannan badal din sai ya tsaya haka don haka ana cewa ahraqa damahu ko araqa damahu duk ma'anar su daya don haka liyuriqa damahu ai liyuriqa damahu dan ya zubda jininsa yani liyaqtul ko liyuqtala in wani ne zai kashe shi liyuqtala ko in shi ne zai kashe liyaqtulahu na'am to sai shi wa huwa ya'lamu annahu laysa lahu haqqun fi dhalika alhali kuwa shi yana sane da cewa ba shi da haƙƙi a kan haka Allah ya tsare mu wannan iya abin da ya kawo kenan dangane da sharhin wannan hadisi cikin abin da ya shafi wannan mas'ala ta mutum uku mulki da mai ilhadi a harami da wanda yake neman a bi sunnar jahiliya bayan ko a cikin musulunci yanzu ake an gane na uku kuma wanda yake neman ya zubda jinin dan uwansa musulmi ba tare da haƙƙi ba to dukkan waɗannan a cikin dan adam din da Allah ya tsana baya son su yake tsananin ƙiyayya gare su to waɗannan su ne a gaba masu wannan aiki Allah tsare ثم بعد ذلك sannan bayan haka naqala imamu da'wati rahimahullahu ta'ala kalama shaykh al-islam ibn taymiyata rahimahullahu ta'ala ala lafz al-jahiliyyati idan muka koma baya can asalin farkon babu a shafi na 56 mu koma mu gani farkon babin ya ce babu wujubi dukhul fil islam ko ya kawo ayoyi guda uku hadisai ma guda uku sai kuma ya ce qala shaykhul islam ibnu taymiya mun ga wurin to wannan yanzu mun gama sharhin ayoyin nan uku mun gama karanta sharhin hadisan nan uku yanzu zamu shiga maganar da ya nakalto ta ibnu taymiya yanzu zai magana akan ta an fahimci abin yau wanda saboda na ga mana dama akan ta zai koma yayi magana akan lafazin jahiliya sunnatul jahiliya wanda shine sababin da yasa ya kawo wannan hadisi anan to tunda akwai maganar ibn taymiya akan wannan maganar sunnatul jahiliya shi yasa ya jinkirta sharhin sa akan jahiliyar me ake nufi da jahiliya zai zo mana shine zamu karanta yanzu insha Allah Allah sa annabi ana gane ai me ibn taymiya yace qala shaykhul islam ibn taymiya qawluhu sunnatul jahiliya yandariju fiha kullu jahiliyatin mutlaqatin aw muqayyada ay fi shakhsin duna shakhsin كتابية أو وثنية أو غيرهما من كل مخالفة لما جاء به المرسلون وتو يندرج فيها وان اللفظ جاهلية كل جاهلية دوة جاهلية مطلقة أو مقيدة زمزمجي ما أنا وانا مبشئ حكا يزيدي من بيان مي مطلقة مطلقة مقيدة أي ودب أقيدت في شخص دون شخص ma'ana a ce jahiliyar wani kitabiyya ko ta masu ahlul kitabi ne aw wasaniya ko masu bautar gunki aw ghairihima ko wasu wata jahiliyar wadda ba wannan ba min kulli mukhalafatin na kowace sabani duk abin da yake sabani ne lima jaa bihil mursalun ya saba mu abin da manzanni suka zo da shi to sunan sa me jahiliyya an gane yawa don haka duk abin da manzanni suka zo da shi shine musulunci abinda ya sabawa abinda manzanni suka zo da shi sunan sa me jahiliya an fahimci abin yawa to jahiliya za a kayyade ta da wani zamani ko da shaksi ko wani abu ko kuma in an sake ta ma mutlaqatin da asalin da mutlaqa da muqayyada din sun saba mu abinda manzanni suka zo da shi ita ce magana da ibn jami'a ya ambata to kuma mu koma can shafi na 86 din sai mu dora sharhin أبن مالي أمبت ثم بعد ذلك نقل إمام الدعوة رحمه الله كلام شيخ الإسلام يا يعني نقلتي مقنع ابن جميع على لفظ الجاهلية دنقنا دا لفظ جاهلية وهو كلام مهم مالا صالح يكي تيوى وانا مقنع ابن جميع مهم ذكره في اقتضاء الصراط المستقيم في اقتضاء الصراط المستقيم الاتفاق ان عندنا امتى منا اقتضاء الصراط المستقيم مخالفه اصحاب الجحيم لتافي ني بابا تو بنغارن ابين ده يكونسا ان كان سا لتافين ده يمغانا اكن ابين ده يشافي مغانر جاهليه ده الادم متاني ده كوي ده منزان الله صلى الله عليه وسلم ده كدا اي كوي ده وني وند با منزان الله صلى الله عليه وسلم ككرنت وني لتافين ذاك فائدنتا da yawa sosai akwai fa'idoji manya manya to an littafin yana kalto wannan magana wa bayyinul murad bil jahiliya kuma yana bayyana me ake nufi da lafazin jahiliya wa hiya kalimatun kuma ita wannan kalma ce min al muhimmi yana daga cikin abu mai muhimmanci an nata'arrafa ala ma yadkhulu fiha min ahkami mu nemi sanin abin da zai shiga cikin ta dangane da hukunce hukunce khassatan fi hadha zaman musamman a wannan zamani da muke ciki an gane yawa a wannan zamanin ana samu a wasu rubuce rubuce da littattafai na wasu marubuta sukan wasafta al'umma da jahiliya ko a ce muna cikin wata zamanin wata jahiliya yanzu kamar da Said Qutb littafansa yana yawan ambata كم في ظلال القرآن معالم في الطريق لربوتا ينفق الأمومي أذامنين ينزو الأمومين نجاهلية وانده وانن وسسني أمباني ده وانن وجن كافرت الأمة وانده وانن ده سكي لوكر الأمور تحنير إلو وانن مسألو لنا سياسة sun yi amfani da irin waɗannan maganganun wajen kafirta mutane wajen sababa fitintunun da suka auku a cikin wannan al'ummar tamu na su irin su Boko Haram Da'ish da makamantansu sun yi amfani da irin wannan kalmomin ko da shi me shi din yake nufi da wannan maganar tasa hakika magana ce mummuna kuskure ne a wasafta al'umma da cewa jahiliya a cike ciki mun mutane suna sallah suna azumi shi abin da yake kalla kawai ba sa tabbaka shari'a a irin yadda ya fahimce ta ba sa tabbaka shari'a sai ce duk kasar da ba a tabbaka shari'a to kafirai ne sunan su zamanin su amana suna rayuwa ne a jahiliya wannan abun ya an yi amfani da shi sosai wajen fitintunin da suka faru a cikin wannan al'umma tamu Allah dai ya sauke shi yasa yake da kyau daliban ilimi su rika lura da irin waɗannan maganganu duk wanda zai kafirta al'umma a lokaci guda ko zai ce misali yanzu Najeriya gaba ɗayan ta kafira ce da gwamnatin da wanda ba gwamnatin ba wai kai ma da ka yadda da kai aiki a cikin ta ka kafirta duk irin waɗannan maganganun ne a ce duk inda ba a dabbaka shari'a sai a ce duk al'umma ta kafirta to irin wannan lafazin shine ma ne yake ishara anan da yace khassatan fi hadha zaman bai fito da abun fili bane yana ishara ne zuwa gwanin dan malamai duk lokacin da suka zo kan lafazin jahiliya in suna magana sukan ambaci wannan cewa daga cikin kurakuran da aka samu a zamanin yanzu shine irin waɗannan rubuce-rubucen na Sayyid Qutb da waɗanda suka ɗauke maganganu daga gare shi yana da kyau ɗalibin ilimi su sani malamai sun yi maganganu akan wannan bawan Allah da irin yadda ya karkace ya bar hanya kuma kiran da ya yi wa mutane dangane da al'amuran siyasa ta hanyar Ikhwanul Muslimun wannan Muslim Brotherhood da sauransu na Egypt da suka yi tasiri a cikin al'amura na kasashen musulmi da yawa hakika ya jawo bala'i a kasashe da yawa sakamakon irin waɗannan kalmomi din wasafta al'umma a ce dukkanin su jahiliya ne wannan abin natijar da take kaiwa shine a kafirta al'umma Allah ya tsare to isharar da malamin yake kenan yace wannan magana tana da muhimmanci qala shaykhul islam ibnu taymiya ga yadda magana take malam ibnu taymiya rahimahullahu ta'ala qawluhu fadin sa sunnatul jahiliya yana ishara ne zuwa ga wancan hadisin ya fade shi sai ya fadi wani hadisin daban da wasu maganganun sannan sai ya ishara zuwa ga wancan hadisin wanda lafazin sunnatul jahiliya ke ciki yace yanda riju fiha kullu jahiliyati duk wata jahiliya ta shiga cikin wannan mutlaqa aw muqayyada tunda nan ta shiga cikin me ina so mu koma kan siyakin zancen mu dan kada mu dauke hankalinmu zuwa wani abu yana ishara ne zuwa ga wannan hadisi da muke karanta sharhin sa me a cikin hadisin me mutum ukun nan da Allah ya tsane su na daya me ilhadi a harim na biyu me neman abi sunnar jahiliya bayan ku a musulunci me nema kaga wanda ya yadda a yi sunnar jahiliya a karkace a bar tsarin da Allah madaukaki ya umarni sannan abi hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me neman yin wannan to shi ma menene yana cikin waɗanda Allah madauki ya tsane su to tunda akwai lafazin sunnatul jahiliya shine ne yake ishara nan jahiliyar da ake nufi mutlaqa ce ko muqayyada sawa'un wadda ba a kayyade ta da wani zamani ba ta zamanin kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko ta zamanin bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in an samu wata sifa irin wannan kamar da muka karanta a baya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya siffanta Abu Dharr al-Ghifari da yace innaka mur'un fihi jahiliyatun ko yace kai mutun ne wanda akwai jahiliya tare da kai menene Abu Dharr al-Ghifari yayi ya dubi Bilal sai ce ya kai dan bakar mata kaga wannan aikin cin mutunci ne ga ku lura da launinsa ko ba haka bane Abu Dharr ya faɗi wannan da bacin rai saboda Bilal ya masa wani kuskure a gaban manzo sai Bilal ya zo ya ga wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga fa abin da Abu Dharr ya ce shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kai mutun ne fika jahiliyatu akwai wani abu na jahiliya tare da kai domin duk mai bin ya fifita kansa akan wani saboda launin fata to jahiliya ce an fahimci abin to irin wannan kun ga ashe ana samun mutum akwai wata jahiliya tare da shi ba ana nufin ya kafirta ba ashe yasa kuskuren shine a ce al'umma gaba daya sunanta me tana cikin jahiliya amma mutum zai iya aikata abin da yake akwai jahiliya a cikin sa an gane abin to ita wannan jahiliya amma din ita ce ba a yin ta akan mutane ba a ayyana ta akan mutum ko akan wata ƙasa a ce a jahiliya ake ko wani mutum a ayyana amma a ce wani akwai wani abu na jahiliya tare da shi saboda rashin karantuwa bai karanta sunna daidai ba baya ɗabbaka sunna aikinsa ko kuma yana fifita al'adun waɗanda ba musulmai ba akan musulmi shi ma wannan menene jahiliya ce za a ce wani akwai wani abu na jahiliya tare da shi akwai ko bambanci tsakanin a ce mutum dan jahiliya ne baki ɗayansa a kafirta shi da kuma a ce akwai wani abu na jahiliya tare da shi a ce akwai wani abu na jahiliya tare da shi ba kafirtawa bane an fahimci abin yau don ban asali ma ai daga cikin aqidar ahlus sunna wanda da ita suka bambanta da sauran kungiyoyi a babin al-asma wal ahkam yana da kyau dalibin ilimi su san wannan kuma su karance shi a sabanin abinda khawarijawa da mu'tazila suka tafi zuwa gare shi su a gurin su tunda suna cewa imani abu ɗaya ne la yatajazzau fa idza kharaja ba'dahu kharaja kulluhu haka idan mutum aka ce kharaja min al-imani to kafirta yayi inji khawarijawa mu'tazilawa suka ce ya fita ne daga imani bai shiga kafirci ba ai kun san wannan zance da mun shayin sa to ahlus sunna ba su yadda da wannan a aqidar sunna zaka iya samun mutum daya fihi shu'batun min al-iman wa fihi shu'batun min al-kufr wani ita ce aqidar ahlus sunna zaka samu mutum akwai shu'ubar imani tare da shi za ta iya zama ita ce mafi girma siffofin imani sannan za a iya samun wani yanki na wani abu na kafirci tare da shi amma kuma kafirci ba mai game jikinsa gaba daya da kwakwalwarsa gaba daya da hankalinsa gaba daya da imaninsa gaba daya a ce gaba daya ya kafirta ba a'a akwai wata dabi'a daga cikin dabi'un kafirai ya siffantu da ita yanzu misali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ayace mana ayatul munafiqi me salasa ayoyin munafiki guda uku a wata riwaya guda hudu ko wanne da wanne idza haddatha kadhaba wa idza atmina khana wa idza khasama fajara a wata riwaya yau wa idza yau idza wa'ada akhlafa duk waɗannan sun zo ingantattu to kun ga waɗannan ana ce musu khisalun nifaqi dabi'u ne na munafinci an samu wani lokaci a cikin al'ummarmu nan wani yana wa'azi zai ce wanda duk yake da wannan siffar in yayi ƙarya to munafiki ne sai kuma ya tashi sai fassara munafincin da cewa munafinci irin na su Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ko an yi wannan lokacin a baya ana wa'azi da irin wannan sigar mutane saboda rashin karatu ba a ƙoshi ba an ba a san cewa munafinci malamai sun kasa shi kashi biyu akwai karami akwai babba an-nifaq al-i'tiqadi shine babba munafinci na aqida wanda mutum a zuciyarsa kafirci ne bai yadda da Allah ba bai yadda da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam zindiki ne shi amma a zahiri yana sallah tare da musulmi wannan sunansa me kafiri akwai kuma mutum ya aikata wani hali da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi munafinci amma kuma akwai dalilai da suka nuna mai wannan aikin ba kafiri bane sai a ce to ashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nufin wanne irin munafinci ne wannan munafinci karami ko a kira shi an-nifaq al-amali an gane wannan abun to aqidar sunna wannan adalcin da ake shine yasa mutane suke zama lafiya cewa ba kowanne abu mutum zai a ce ya kafirta ba an gane abun don haka akwai abin da yake zai iya zama a siffar ayyukanka akwai imani a siffar ayyukanka akwai kafirci in kafircin ya zama a zuci yake ba a aiki ba to shine za a ce kafirci ne mai fidda mutum daga addini in ko kafirci ne na aiki kamar yanzu a hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam da yake cewa sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufr zagin musulmi fasikanci ne yaƙar musulmi ka dau takobi ko ka dau bindiga kana yaƙar dan uwanka musulmi shi kuma sai kira shi me kufru to kufrun nan in ka ce kufru ana nufin kafirci to kafircin wani iri ana nufin yanzu duk wanda ya dau makami suka yi fada da dan uwansa in ka bi zahirin wannan hadisin to ya kowanne daga cikin su ya zama kafiri kafiri kenan mai fita daga addini sai a ce a'a ba haka ake nufi ba Allah madaukaki a cikin alqur'ani ya siffanta wasu masu yaƙar juna a matsayin muminai ai mun sha wazance da irin wannan ba kuma ta ba insha Allah ta'ala to irin waɗannan abubuwan wajibi ne a zamanin yanzu a rika kula da su da lafazin jahiliya da lafazin kafirci da lafazin fasikanci da lafazin irin waɗannan kafin ka jefa wa mutum su sai ka yi ta natsu su kun ka natsu sosai ka san yadda abun yake hakikatan kafin ka ce wane kafiri ne wane fasiki da sauran irin waɗannan al'amura Allah sa an fahimci abu tambihi ne dai kawai na wannan to a cikin littafin shi iktiba us-sirat al-mustaqim maganar da malam ya ambata da ya faɗi wannan inda ya ce mutlaqa aw muqayyada, akwai ƙarin dogon zance da malam ɗin bai ciro ba, da ya tashi fassara shi ɗinnan inda ya ce ai fi shaksin duna shaksin ɗinnan. To fassarar malam Muhammad bin Abdul Wahhab ce ba a cikin iqtida'us siratul mustaqim take ba, asalin iya inda ya nakalto wanda kuma haka yake lafzan shine inda ya tsaya kan muqayyada ɗin, haka sa masa alama ko ka rufe shi. In kuma ana nufin ci gaba ne inda ya ce ai fi shaksin duna shaksin ɗin nan, ya zama ana nufin ita ma daga cikin iqtida'us siratul mustaqim ne, to ba haka ba ne. Abinda ke cikin iqtida'us siratul mustaqim bari in karanto muku shi. Cewa Ibn Taymiyyah cewa yi bayan ya ce sunnatul jahiliyya yanda riju fiha kullu jahiliyyatin mutlaqatin aw muqayyadatin, ko sai ya ce yahudiyyatin aw nasraniyyatin aw majusiyyatin aw sabi'iyyatin aw wathaniyyatin aw murakkabatin min dhalika aw ba'dihi aw manzu'atin min ba'di hadhihi al-milal al-jahiliyyati fa innaha jami'aha mubtadi'aha wa mansukhaha sarat jahiliyatan bimab'ath Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa in kana lafdhul jahiliyati la yuqalu ghaliban wa in kana lafdhul jahiliyati la yuqalu ghaliban illa 'alayha fa innal ma'a illa 'ala halil arabi allati kanu 'alayha fa innal ma'na wahid. Wannan shine karshen abin da ya kawo, amma maganan shaksin aw duna shaksin wannan ba a cikin iqtida'us siratul mustaqim yake ba, kuma la'alla sharhi ne da malam Muhammad bin Abdul Wahhab yayi na ƙarin bayani akan iya wancan maganar da ya ciro inda ta ƙare akan muqayyada. Masani ko kuna bin me nake so in faɗa, bai ba laifi mu karanta abin da ya ambata na asalin cewa yanda riju fiha kullu jahiliyatin mutlaqa aw muqayyada, wannan lafazin sunnatul jahiliya duk wata jahiliya ta shiga ciki, cewa abin zargi ce ita, yawwa sakakkiya ce wadda ba a ƙayyade ta da wani zamani ko mutum ba, aw muqayyada ko da aka ƙayyade ce aka daure ta da wani zamani. Yace yahudiyatin, ta yahudawa ce, mutum ya ɗauko hanyar yahudu a zamanin yanzu yace ita yake sha'awa ya bi, bayan kuwa a zamanin musulunci ake an aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai a ce yayi me, ya bi sunnar jahiliya. Wace jahiliya? Jahiliyar yahudawa, an gane wannan. Aw nasraniyyati, ko yace wani abu na nasara na kirista ya fi so akan musulunci, to shi ma sai a ce ya bi jahiliyatir, jahiliya wata iri ta nasara. To shine abin da yake nufi. Aw majusiyyati, ko ta majusawa, aw sabi'a, ko ta sabi'awa, suwa sabi'awa. Wasu mutane masu cakuɗa addininsu da wani abu na kiristanci, da wani abu na musulunci, da wani abu na bautar gunki, suna nan a Iraki. Akwai addinin Sikh, shi kuma daban. Addinin Sikh shi a Indiya yake. Akwai addinin Hindu ne aka cakuɗa da philosophy addinin Hindu da kuma wani abu na musulunci, sai aka kwakwari ma aka haɗa Sikh. Su waɗannan akwai waɗanda ake ce sabi'a manda'iyya, sabi'a manda'iyya a Iraki suke, a Iraki larabawa ne, suna sa kaya farare irin na musulmi haka, su ba kiristoci ba, su ba musulmi ba. Akwai imani da taurari, da imani da mala'iku tare da su, da tasirin mala'iku da tasirin taurari duk a cikin aƙidunsu, suna sanya suna wani lokaci na musulmi, wani lokacin na kirista. Suna cikin waɗanda duk yaƙe-yaƙen nan da aka yi daga 2003 zuwa 'yan kwanaki da aka dakatar a Iraki, ba a taɓa su ba, har kariya aka ba su, suna nan a tsare addininsu, duk aka ce kar a taɓa shi su ci gaba da addininsu. Sunansu abin nan sabi'a manda'iyya. To waɗannan su ne sabi'awa. In mutum ya ɗauko aƙidunsu ko wani manhajinsu ko tafiyarsu ya ce bayan shi musulmi ne zai yi wani abu irin na al'adarsu, to shi ma sai a ce yayi me, ya bi jahiliyar sabi'awa. To kun ga wannan shi ne taƙayyidin da ake nufi. Yawwa. Aw wasaniya, ko kuma ta wasaniya ta masu bautar gunki, bautar gunki ko na'i. da mai inuwa da marar inuwa da kabari da ba kabari ba da duk abubuwan da aka mai da shi wasan ana bauta masa aw murakkabatin min zalika ko kuma abinda aka takuda aka harhado shi ya hawhawa daga wannan da wannan aka tada wata aqida daga waɗannan mixture na aqidu daban-daban to duka an bi jahiliya aw ba'dhihi ko wani sashen sa aw muntaza'a ko ya zama an ciro ta ne min ba'dhi hadhihi al-milal daga waɗannan addinan yanzu misali kuga irin abinda sufanci ya shiga na tashin hankali da damuwa a irin wannan kwanakin yayin da samarin sa suke fito da tsofin aqidun da dama akwai su a littattafai wanda su ma waɗanda su karanta littafan sun san wannan hada-hada ne na addinai daban-daban cikin sufanci wannan philosophical sufism da ya zo wa sufaye wasu sun sani wasu ba su intibahi ba akwai waɗannan aqidun da suka go musamman aqidun buddhism aqidun buddha ai kun san buddha addinin buddha yawa ana da larabci buddhiya ake cewa yawa akwai wani na taba ina ji ban manta ba na ambata mana wannan ana yawa wani abokin karatun mu dan malaysia da ya rubuta dan ba malaysia ba kai dan thailand tunda suna da wannan addinin buddha sosai a can da ya rubuta alaƙar sufanci da addinin buddha yace abubuwan da ya samu ya fito da su na alaƙar abubuwa da aka samo su daga wannan buddhism din ya shigo cikin sufanci wala adadin suna da yawa daga cikin su har tarbin nan da ake ratayawa wannan tarbi da ake ratayawa asalin sa daga addinin buddha tun addinin buddha na tsohon addini ne tun kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai sabon addini bane shi ba sabon tunani bane ba philosophy ne tsoho tun kafin annabi Isa ma yawa to daga nan aka samu wasu abubuwan suka shigo shi yasa dama yake da fa'ida karanta irin waɗannan abubuwan aqidun nan in ka san su wato hankalinka zai nutsu duk wata buwaƙuwar aqida da ka gani zaka san inda zaka aje ta ka san asalinta amma ba haka ba sai a rude ka sai ka dauka wannan ma duk musulunci ne aje a sa mutane a wasu hanyoyi to sufanci daga cikin abin da ya samu wannan hada-hada shine abin da yake ne aw muntaza'a min hadhihi al-milal an ciro wani abu na kristanci a sufanci yana nan an ciro wani abu na buddhism a ciki yana nan duk cakuɗe-cakuɗe saboda me saboda an bar hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an sa wa hanyar sunayen wasu mutane da ban wanda ake da'awar cewa wai jikoki ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina sai jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babban abin da zai yi shine ya bi hanyar kakansa amma a zo a shafe sunan kakan gaba ɗaya a sa wa tafiyar sunan jikan in ma ya tabbata jikan ne ke Allah ya kyauta to sai yake cewa waɗannan abubuwa baki ɗayansu da wanda aka ƙago su da wanda aka shafe su shine mansukha to dukkaninsu jahiliyatu duk jahiliya ce inji malam ibnu taymiya yawa daga zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun zama jahiliya dan haka daga ran da aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi a matsayin manzo to shikenan duk wata hanya da ake bi duk wani addini da ake bi sunansa me jahiliya kaga kenan ashe a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu jahiliya gaba ɗayanta ace al'umma ta koma jahiliya a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda yace la tazalu qa'ifatun min ummati zahirin 'alal haqq an gane akwai wadanda tabbas suna kan gaskiya har zuwa kiyama duk da malam zai zo ya kare mana wannan bayanin insha Allah ta'ala nan gaba saboda lokacin ina ga sai mu tsaya anan zamu tashi inda yace ko dake da dan saura kun rage mana lokacin da ko dan minti biyu zamu samu a yadda nake gani anan yawa da yace thumma fassara al-muqayyada sannan sai malam ya fassara wannan muqayyada din da fadin sa yace ai wanda aka yi wa qaidi fi shakhsin duna shakhsin a ce jahiliyar wani ba ta kowa da kowa ba kitabiyya ko ta ahlul kitabi sai yahudu da nasara aw wasaniyya ko ta masu bautar gunki aw ghairihima ko wasu hanyoyin da ban ba su ba min kulli na daga duk wani abu mukhalafatin da yake sabawa ne lima jaa bihi almursalun sabawa ne ga abin da manzanni suka zo da shi duk abin da ya saba abin da manzanni suka zo da shi sunansa me jahiliya daka ashe kenan maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa daga cikin mutanen da Allah ya tsana a samu mutum bayan musulunta bayan zamanin musulunci ne yazo yana sha'awar ya koma sunnar jahiliya ya bar addinin sa ya bi wani addinin daban ina masu kyamar addinin musulunci sai addinin musulunci ba na zamanin nan bane gonda abin rayuwar turawa abin rayuwar wani abin rayuwar kaza da kaza sun bi mu fahimta kaza da kaza abinda suke kai yafi namu to wannan suna neman su bi me jahiliya an fahimci abin Allah ya tsare mu da bin jahiliya yace wa hadzal kalamu wannan magana min ibn taymiya ta ibn taymiya zahirus sawabi abayyane daidai take kurukuru ita ce daidai shine abin da ke nufi fi tafsiril jahiliyyati wajen fassarar jahiliya li'anna aljahiliyyata domin ko ita jahiliyyan nan takunu mutlaqatan takan iya zama sakakkiya ba mai kaidi ba ya'ni mutlaqatan duna qaidin yuqayyiduha bi zamani ba tare da wani kaidi da zai kayyade ta da wani zamani aw bi makanin ko ta wani wuri a ce ta kasa kaza aw bi shakhsin ko ta wani mutum wani malami wani shehi da makamancin sa wa inna ma hiya jahiliyatu mutlaqa jahiliya ce kawai sakakkiya ba kayyade ta da wani abu ba wa hadhihi aljahiliyatu almutlaqa ina so karatun ne shigo duka wajen wannan abin da nake so ambata wa hadhihi aljahiliyatu almutlaqa wannan sakakkiyar jahiliya din ku saurara la tutlaqu ya'ni la takunu mutlaqatan ba'a sakinta wala yasifu hadha al-itlaq bi inganta ba ai wannan sakin bakin ace jahiliya illa fi ma qabla bi'thati an-nabi alayhi salatu wasalam sai idan abun ya shafi kafin aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ace zamanin jahiliya kaga wannan jahiliyar ba kayyade ta da wani zamani ba ko da wani mutum ba in ka ji an ce jahiliya to ana nufin kafin aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma bayan aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ba'a sa al'umman nan a ce mata jahiliya ce an fahimci abin shine kuskuren da malamin yake so ya bayyana cewa kamar da nake ishara akan sa dazu shi yake so ya bayani cewa ba daidai bane a ce al'umma ta zama jahiliya amma a iya cewa jahiliya muqayyada kamar a ce jahiliyar yahudu jahiliyar nasara kamar da ambata ko jahiliyar wane jahiliyar gari kaza jahiliyar gari kaza amma a ce al'ummar gaba daya ana jahiliya wannan kuskure ne Allah fa an gane me yake nufi fayyi to ina ga sai mu tsaya anan din amma ba'da al-islami yawa nan ne inda za a tashi Allah kara mana fahimta Allah tabbatar da mu bisa hanya madaidaiciya Allah subhanahu wataala ya yassare mana al'amura da suka kuntata Allah subhanahu wataala ya kara mana imani da tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk